بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مكتاب هدوى أديدي وانا خلصي وانا مصلى كمي البركة إن شاء الله ناء النور dakena wasu su Abuja don tafsirin Qur'ani zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah shine darasi na hudu a wannan wata na Ramadana, inda muke karanta gajerun surorin Qur'ani guda goma na karshe. Insha Allah mun yi karatu a cikin suratul Fil, mun yi suratul Quraysh, suratul Ma'un, suratul Kafirun. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan suratul Nasr zuwa abinda Allah ta'ala ya kaddara za mu karanta. Ganin cewa kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan suna dab da farawa, muna fatan a yau da gobe insha Allah ta'ala mu kammala daga suratul Nasr zuwa kuma suratul Nas. Sai a yi haƙuri a dakata a haka zuwa gobe za a rika karatu na mata ba na maza ba, darasin mata na maza na yamma, ko in ce na maza da mata, tunda shi ma na yamman akwai mata a ciki. Insha Allah ta'ala shi kuma zai ci gaba zuwa lokacin da Allah ta'ala ya so. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da kuma aminanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da rayuwa a kan hanyar sama daidaiciya. Idan ajalinmu ya zo, Allah ta'ala ya sa mu bar duniyar nan muna cikin halin imani Allah yana mai yarda da mu. Da izinin Allah, yau za mu tashi a kan suratul Nasr. Suratul Nasr sura ce ta 110 daga cikin surorin Qur'ani. Idan aka fara kirgawa daga suratul Fatiha, Bakara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida da abin da ya kama da haka. Zan ba wa aran madama sai fara da karanta mana gabanin mu shiga insha Allah. Bismillah aran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة النصر وسورة النصر ita ce sura ta 110 a Qur'ani sura ce mai ayoyi guda uku akan sababin nuzul dinta ko kuma wurin da ta sauka a magana mafi inganci ta sauka ne a matsayin madaniya wato yar madina ne shine annaha unzilat ba'da al-hijra an sauka da ita ne bayan hijran siyayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina ta sauka. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an kamar yadda Ibn al-Jawzi al-Qurashi rahmatullahi alayhi kawo cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir a kashin wannan sura ta 110 cewa a magana mafi inganci a matsayin sura ba aya ba sura a dunkule ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka cikin Qur'ani ba aya ba a matsayin sura gaba ɗayanta a dunkule don haka wannan ke bayyana cewa ba wai kadai ta sauka ma a lokacin bayan hijira ba ne a bayan hijiran ma akwai kyakkyawan rinjaye da cewa ita ce ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe gaba ɗaya gaba na gaba akan abin da ya shafi suratul nasr dalilin saukanta na da alaka da bayyana wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasara da Allah ta'ala ya bashi na zuwa ya isar da sako zuwa ga al'umma na biyu kuma tana ƙara gaya masa bayan wannan nasara da Allah ya bashi to ajalinsa na barin duniya ya kusa saboda a duk lokacin da mutum yake neman al'amura ko me ya nema Allah yake bashi to akwai kyakkyawan zaton cewa ajalinsa na zuwa kusa da shi don daman Allah ya rubuta abin da kowa zai yi a duniya lokacin da aka zo aka yi nasara to ana exhausting rayuwar duniya ne cewa ajalin kuma ya kusa zuwa suratul nasr ta bayyana wasiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taimako da yawa da Allah ta'ala ya masa musamman taimako da ya masa na fathu makka wato lokacin da ya conquering ya buɗe garin Makka wanda ita ce asalin mahaifarsa aka tsangwame shi ya fita a garin ya gudu a cikin halin buya na ana neman farautar ransa. Allah ta'ala ya kare shi ya koma garin da asali ba mahaifarsa bane, shine garin Madina ya zauna a can. Daga baya Allah ta'ala ya baki nasara ya dawo wannan mahaifar tasa garin Makka ya kuma yi nasara a ciki. Abin da ya faru na farko Makka wanda ke da alaka da wannan sura, kamar yadda Ibn Hisham ya kawo cikin asira nasa a volume na biyu namba na 389 zuwa na 390, yana cewa fatu Makka a magana mafi inganci an yi shi ne shekara ta 8 bayan hijira din, wato a cikin shekarun wahayi da aka yi na manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 saura shekara 2 a lokacin an yi shekara 21 da yi, saboda shekara 10 bayan hijira Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa. So a shekara ta 8 bayan hijira fiyayyen halitta ya shirya cewa tunda ya yi alkawari da Qurayshawa ‘yan uwansa na jini na mutanen garin Makka akan zaman lafiya a shekara ta 6 bayan hijira kenan, wato shekara 2 gabanin fatu Makka. Sun zauna sun yi agreement, aka yi agreement aka rubuta akan zaman lafiya, don daman shi addini yana karantar da zaman lafiya ga mutumin da bai san gwame ka ba, mutumin da bai nufe ka da sharri ba. Kullum abin da addini ke karantarwa shi ne a zauna lafiya, ko da ku akwai bambancin addini ko abin da ya kama da haka. Haka fiyayyen halitta ya zauna ya yi agreement, yarjejeniya da su, wanda yake sanannen yarjejeniya ne mai suna sulhul Hudaybiyya. Sulhul Hudaybiyya sulhu ne da yake very prominent a addinin Musulunci, don akwai lesson da yawa da ake koya a ciki. Lesson na haƙuri, lesson na hangen nesa, lesson na ba da fifiko a kan gaba fiye da a yanzu, lesson na making an adjustment don a zauna lafiya kuma ba tare da an saba wa Allah a cikin wannan adjustment din ba, makamantansu. A wannan sulhu da suka yi, sai su Qurayshawa suka warware sulhu din. Da suka warware a shekara ta 8 sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya, to zai je shi tun da sun warware sulhu, yanzu babu wani agreement tsakani. Daman ni ne na haƙura, ni ɗan Makka ne sun kore ni a Makka, sun raba ni da ƴan uwana na jini, sun raba ni da gidanmu, sun raba ni da garin da na saba da shi, na tashi na koma garin Madina in zauna duka don me? Don a zauna lafiya. Alhamdulillah. يهديكم الله ويصلح بالكم. Sun raba ni da ƴan uwana da komai da komai. Mai ke faruwa sai ya ce to zai je ya ɗauki fansa na abubuwan da suka yi na warware sulhu. Sai ya fita daga Hudaybiyya, wanda yake babu rata sosai daga garin Madina, akan zai je shi ɗaukan fansa na warware alƙawari da suka yi. Tare da shi akwai sahabbai mutum 10,000. Kabanin ya fita sai ya addu'a da cewa Allahumma anni akhbarana anhu, ya Allah ka makantar da su daga labaranmu, bi ma'ana Allah ta'ala kar ka bari su san cewa ina zuwa, wato yana so ya je musu ne ba zato ba tsammani. Wannan kuma sau da dama yana daga cikin strategy na yaƙi, shi ne the most effective strategy na yaƙi, ba a faɗan ne aka shirya, ba a faɗar ranar fita, ba a fita yaushe za a yi kaza. Yasa ko da sojoji da ke abu idan za a haura wa 'yan ta'adda ko bandit ko kidnapper, ba daidai ba ne a yi ta nuna a talabijin gashi za mu tafi wajensu, ga motocin yaƙi sun kama hanya, gashi mun yi kaza da kaza. Shi a yaƙi a ka'ida ba a bayyana strategy, mafiya yawan lokaci har ga wanda ke tare da kai balle kuma ga abokin gaban. Shi sa fiyayyen halitta ko da fita zai filin daga, idan ta yamma za a yi yaƙi to yakan bar gari ta gabar ne, wato sai ya fadda bakin zarar. Sai a ɗauka ma wani wuri zai je shi, sai ya canja hanyar gaba ɗaya, bi hanyar da ba ita ake tsammani ba. so sai addu'a cewa Allahumma anni akhbarana anhum, ya Allah ta'ala ka makantar da su daga labaran mu, Allah ka tsakar da labarin gabaki daya. Sai fita da mutum 10,000 har ya je bayan garin Makka, kawai sai suka ga an kewaye garin Makka, saboda a lokacin garin Makka bai da ko kusa da girman yanzu, mutum 10,000 suna iya kewaye shi. Ko a yanzu aka kai sojoji 10,000 garin Makka, kowa sai ya gane, sai ya ga garin ya kara cika. Bayan nan kawai sai suna wasu suna Ka'aba, sai je ritsa su a Ka'aba, sai tsaya a kan kofar shiga Ka'aba, ana dan waje ne mai tudu, su kuma suna ciki sun taro kamar yadda ake a assembly a makaranta, in za a yi speech ko wani abu zai zama principal yana can sama, ko kuma abin da ya kama da haka. Duk inda muka je wani lecture theater ko kuma wani hall, za mu ga kusan podium yana wuri maɗaukaki, sauran jama'a suna ƙasa da wurin. To sai ya tsaya a bakin ƙofar, ya zama shi yake sama su suke ƙasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin sai ya musu jawabai na warwar alƙawari da suka yi. Sai kuma ya tambaye su ya ce, ya ma'ashara Quraysh, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, me kuke zaton ni zan aikata tare da ku a yanzu? Saboda sun warware alƙawari, gabanin nan sun tozarta shi, sun san shi mutum ne mai gaskiya da riƙon amana. Amma da ya zai ce a bi Allah, sai suka ce shi maƙaryaci ne maciyin amana ne. Laifinsa ɗaya shi ne ya ce musu a bi Allah. Suka azabtar da shi, yana ibada a gindin Ka'aba, gabanin ya yi hijira, suka iya ɗauko mahaifar raƙumi a zo a ɗora a kan gadon bayansa. Sahabbansu an azabtar da su, wasu an kashe su, wasu an raba su da iyalansu, irin su Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, an kama su ana musu azaba fiyayyen halitta. Gabanin yin hijira yana ganin su suna can azaba, yana zubar da hawaye, ba abin da zai iya yi, yana ce musu sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Yanzu kuma Allah ta'ala ya sa ya je ya yi establishing gari na Madina, an yi nasara, har yanzu ya zo da mutane 10,000. Sai ce musu, ya ma'ashara Quraysh, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, me kuke zaton zan aikata da ku? Suka ce, qalu khaira, akhun karim wa ibn akhir karim, kai dan uwa ne mai daraja, dan uwa ne mai daraja, baba zaton komai da kai sai alkhairi. Ibn Hisham ya kawo wannan a volume na biyu a cikin asira nasa, safi na 389. Sai suka ce, ba ma zaton komai da kai sai alkhairi. Duk wannan azabar da suka masa na shekaru da dama a Makka, hana shi aikin haji da suka yi, hana shi umura da suka yi, hana shi shigowa garin da suka yi a baya, gabanin ya je ya yi ƙarfi ya dawo, wallahi duk waɗannan al'amura da suka yi na cutarwa suna faɗan haka, sai musu kawai, izhabu fa antumul khulafa, ku je ku insha Allahu ta'ala, duka an yafe muku, an sake ku, kun dauki kanku fursunonin yaƙi, to yanzu an sake ku. Kace tsakanina da ku zan faɗi abin da ɗan uwana Yusuf alayhi salam yake faɗa.
Qala la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur
rahimin. Kace zan faɗi abin da ɗan uwana Yusuf alayhi salam yake faɗa. Wannan aya cikin suratul Yusuf aya ta 72, cewa a yau din nan babu wani reproach a kanku, babu damuwa, babu walakanci, ba tozartawa, babu fansa, la tasriba alaykumul yawm, babu komai a kanku, Allah ta'ala zai gafarta muku, wa huwa arhamur rahimin, kuma Allah ta'ala shine wanda yake kowa rahama. A lokacin sai halitta ya fi musu. Abu Sufyan yana cikin waɗanda suka bashi wahala fiye da kowa sallallahu alaihi wa sallam, shi ana ga ko an yafe wa kowa, shi dai ba za a yafe wa Abu Sufyan ba, don ya cutar da fiyayyen halitta iyaka. Ana ganin cewa makwabcinsa ma ya shiga uku, irin abin da in za a da yara sai a ce matsaka da jini ya taba kan nan za a yi duka. Manzo Allah ya ce, me za ka ce ga Abu Sufyan? Sai ya ce, man da khala dara Abi Sufyan fa huwa amin, duk wanda ba ya shiga gidan Abu Sufyan ya ɓuya, koda yayi ne fito mun yafe masa shi yasa Sheikh Salman cikin ma'al mustafa safi na 99 yace ayyu qalbin hadha wannan zuciya in ba ta yayin halitta ba ina irin ta a duniya a kore ka a garin ka a raba ka da ƴan uwanka a tozarta ka a kashe almajiranka a raba ka da iyalanka da komai ka gudu ka bar garin ka tafi shekara takwas ka dawo duk cutar wanda aka yi 13 years a Makka da 8 years a Madina 21 years amma dukkaninsa cikin kalma ɗaya ce kawai ya yafe la tasriba alaikumul yawm zan gaya muku abin da ɗan uwana Yusuf alayhi salam ya faɗa duka ku ji an yafe muku in ba ta yayin halitta ba idan zuciya irin wannan shi yasa yafiya musamman a ɓangaren wanda idan ka yafe ba zai ƙara cutar da wani ba to yana da matuƙar muhimmanci sai dai ba a so a yafe wa mutumin da in an yafe masa dalilin yafiyar zai ci gaba da maimaitawa ya ce to ai ko mun yi za a yafe mana babu damuwa kai mu ci gaba da yi to nan ba a so a yafe masa amma duk mutumin da in an yafe dalilin yafewan zai gyara to yafewan yana da alheri fiyayyen halitta sai ya yafe musu gabaki da al'amuran da suka masa ya ce ku je ku kawai duk an yafe muku shine izhabu fa antumul khulaqa ku je kowa da kowa a cikin ku babu wani abu an yafe masa wanda ita ce zuciya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda a duniya ba a yi zuciya mai nagarta irinta ba a lokacin ya shigo cikin garin Makka wannan shine asalin abin da aka yi na fatu Makka sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah ta zo nasrullah anan shine fa'ilun da idan nasara Allah ta zo wannan kuma yake bayyana mana mafiya yawa a duk abin da mutum ke nema ba a nasara sai an sha wahala mun ga fiyayyen halitta wahalan da ya sha a Makka da Madina da juriya da yayi gabanin Allah ta'ala ya bashi nasara a fatu Makka kuma wannan fatu Makka shine asalin kashin bayan da ya bude Makka har a yau ake tafiya a je ziyara Makka a je ayi umra a Makka ayi aikin hajji a Makka tun daga wannan foundation na fatu Makka wadannan alkhairan kuma suka ci gaba da wanzuwa ila ayyamina hadi zuwa ga waɗannan kwanakin da muke rayuwa a cikin su don haka mu sani ga duk abin da muke neman nasara a wurin Allah to sai mun jure ba a samun nasara a wurin Allah ba a yi juriya ba kuma wannan ga matasa da ƴan mata iya cikin darasi muhimmi a rayuwa a karatu sai an yi juriya an daure ake nasara a zaman aure sai an yi juriya an daure ake nasara a haddan Qur'ani sai an yi juriya an daure ake nasara hatta yadda ta iyaye mahaifiya da mahaifi ba ta iya samu ba in ba ki da juriya yin nasara su so da so na haƙiƙa ya zama suna zama please with him ko with her wallahi baya yiwa sai an yi haƙuri ake nasara don haka idan nasara Allah ta zo wal fath da kuma fathi wannan fathi din kuma shine Allah ta'ala ya bayyana mana shi a farkon fathi Allah ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina lalle mu muka yi budi gare ka sai Allah yake budi da yake bayyananne budi da yake bayyananne kuma li yadhkura laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ta'ala ya gafarta maka abun da ya gabata na kurakuranka da kuma abun da ka jinkirta ke kuma don Allah ya cika ni'imarsa a kanka mai tsara maka shiriya zuwa ga hanya wata rike madaidaiciya wannan inna fatahna laka shine hakikanin والفتح لنا إذا جاء نصر الله والفتح أي شيء إذا نصر الله تزو أنكم بوح الله يزو الفتح شيء ما أبطئين فائلين شيء إذا جاء نصر الله وجاء الفتح إذا نصر الله تزو أنكم بوح يزو هو أبنبوحي shi ne wannan fatu maka da aka yi a shekara goma a ta takwas ta hijira saura shekaru biyu ga fiyayyen halitta ya yi a duniya mako tsayyar kuma a lokacin da aka yi coincidentally shi ne an yi fatu maka ne a cikin watan ramadan lokacin da ya je a ramadan ɗin kuma ranar 20 ga watan ramadan a magana mafi inganci yau kuma muna 18 ga nawa ga Ramadan saura kenan kaman kwana biyu daga yanzu tsakanin mu da kwanakin da yaje fatu makka saura awa 48 idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan wannan nasara Allah ta zo na addini wal fath da kuma budi na Allah wa ra'aita an-nasa zaka ga mutane ko wa ra'aitin nasa zaki ga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan wato in crowd jama'a dewa dewa ko jama'at kabira jama'a za su ta shiga cikin addinin musulunci wannan kuma a farkon musulunci a makka ba haka bane masu shiga addinin suna da matukar karanci adadin su na biyu idan za su shiga a ɓoye suke shiga saboda tsoron tsangwama da ake yi a da na uku mafiya yawan masu shigan talakawa ne masu kuɗi da masu mulki da sarakuna ba sa shiga amma daga baya da aka yi fatu makka sai ya zama ceremoniously ake shiga addinin musulunci babu wani ɓoye-ɓoye ana shiga don addini ya riga ya kafu kuma tun a lokacin har zuwa yanzu ƙara bunƙasa yake da farkon musuluncin masu bin addinin mutane 7-8 shi haza ce awwalu man aslam farkon wanda ya musulunta wane a mata wance a matasa wane haka za ta kira a fara da Abubakar Siddiq Nana Khadija radiyallahu anha a matasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duka haka za ta kira sunayensu amma daga baya sai zama tun yana Madina tun zamansa a makka ana maganar masu shiga mutum 7-8-10 kaza da ya dawo madina kafin ya koma zuwa ga Allah akwai sama da mutum 110,000 kamar yadda Ibnu Hajar rahmatullahi alayhi ya faɗa waɗanda kai tsaye bayan sun shiga addinin ma sun taɓa gamuwa da shi banda wanda suka shiga addinin amma Allah bai musu jaddada dogon gamuwa da shi ba irin su Abu Muslimin al-Khawlani alaihi rahmatullah da makamantansu wanda su shi shigan ba masu har ma da shi ba kuma sun yi zamani daya wanda yake bayyana yadda ake karɓan addini kuma har a yanzu addinin ya ci gaba da bunƙasa statistically yanzu idan mutum ya duba zai ga kusan a duk duniya mabiya musulunci su ne na biyu a yawa yanzu approximately population na musulmai a duniya ya a magana mafi inganci ya haura mutum biliyan biyu biliyan ɗaya ba shi ne sai an yi miliyan sau dubu a irgan miliyan ɗaya biyu uku sai an yi sau dubu miliyan sai a ce biliyan ɗaya sai an ƙara yin biliyan sau dubu sai a ce an yi biliyan biyu alƙaluman su kan ajiye wajen 2 biliyan ne amma magana mafi inganci in mutum ya duba muslim countries da percentage na musulmai a non-muslim countries zai ga lallai population ɗin ya haura biliyan biyu mafi ƙanƙanta in an yi rowa a ce mutum biliyan biyu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam baya raye ya koma ya yi wafati ya koma zuwa ga Allah amma bayansa da shekara yanzu 1,400 da yan kai sai ga addinin nan da izinin Allah yana ci gaba da bunƙasa yau an wayi gari akwai muslim countries a duniya da ba su gaza kasashe guda kusan 55 ko abin da ya kama da haka ba wanda wannan muslim majority ne kuma mafiya yawan su addinin ya shiga da karfin hujja ne ba ma da yaki ba mutum ya duba kasar da tafi kowane yawan musulmai a duniya Indonesia ko da reza ko da allura ba a je don a yi yaki ba karfin hujja ne na ilimin addini ya isa wurin kuma aka shiga cikin addinin musulunci da kawai da karfin hujja ya shiga mutum ya duba a Afirka kasashe ya duba population da muslim council zai gane cewa wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma al'amura da dama sukan faru a duniya marasa dadi ga musulmai kuma sai Allah ya aiki da wannan dalili kuma sai ya kara bunƙasa addinin nasa. Recently nake ganin wani report ko da abubuwa marasa dadi da suke ta faruwa a Gaza. Report ya bayyana cewa kusan recently ba abin da ya sa mutane suke shiga musulunci a Western world kamar abubuwan da ke faruwa marasa dadi a Gaza. Da ake ta kashe musulmai da kristoci musamman abin da kasar Isra'ila ke yi. So kula ga wannan shi addini na musulunci haka yake. Alhamdulillah ake kokarin a lankwasa shi, demo kuma Allah yake kara masa bunƙasa. When Islam has put elasticity in the nature of Islam, the harder you try to bend it, the faster it regains its original form. A duk lokacin da ake kokarin lankwasawa ko a cutar da addinin, a lokacin sai Allah ta'ala ya kara bunƙasar da shi. Allah ta'ala ya kara wa addinin nan daraja. Yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih kayi tasbihi bihamdi rabbika tare da yabo da godiya zuwa ga mahaliccinka. Wastaghfir kuma ka nemi gafararsa. Innahu lalle shi kada ya kasance tawwaba mai yawan karɓan tuba ne shi Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan karɓan tuba ne. Don haka fasabbih wannan aya asali tana umarni ne ga siyayyen halitta khitabun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ta zama khitabun li ummatihi. Saboda mu ma muna aiki da fasabbih bi amri rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah yake cewa gare ta fasabbih kai tasbihi bi amri rabbika tare da yabo da godiya ga mahaliccinka. Wastaghfir kuma ka dage wajen neman gafararsa. Innahu lalle shi kana ya kasance tawwaba mai yawan karɓan tuba. Wannan aya ta fasabbih bi amri rabbika wastaghfir hadithi ya zo shi daga najjar ibn Abbas radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lokacin da yake khalifa na musulmai yana da wata dabi'a shine yana kokarin ya kewaye kansa da masu ilimi ilimi na addini sosai da kuma ilimi na sanin duniya matuƙa da gaske a cikin sahabbai saboda su ma akwai wanda Allah ya musu baiwa irin wannan. Wato yana kewaye kansa a lankwasin zamani da sahabbai da suka fi kowa kafafi to su suke kewaye da shi. Kuma wanda yake bayyanawa duk wanda ke da shugabanci in yana so ya nasara dole sai ya kewaye kansa da mutane masu ilimi da basira, mutane masu gaskiya da adalci, mutane masu sanin ya kamata, mutane da ke da tausayin talakawa a zukatansu, mutane da suke tsoron Allah. Duk inda shugaba yake bai kewaye kansa da na kwarai ba yana da matukar wahala ya nasara. Amma in ya kewaye kansa da mutanen kwarai masu gaya mar gaskiya ko baya so, masu musar da shi in ya bar hanya, masu jin tausayin talakawan da yake shugabanta, masu kwatanta jin tsoron Allah, to wallahi cikin sauki zai nasara. In ya rasa wannan yana da wahala ya nasara. So Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin most effective strategist nasa shine kewaye kansa da mutane masu irin wannan siffa da ilimi a cikin sahabbai. Yana yawan kawo Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu kusa da shi kamar yadda hadisi ya zo shi a cikin Bukhari hadisi na 4294. Daga ya zara sai ce ina su ibn Abbas su ne asalin ɗan fada na kusa da shi su ne mashawarta kuma lokacin ibn Abbas yana yaro ne ƙarami matashi ne in fact bai ma kai shekaru a kalle shi a ce ya zama matashi ba sai ya zo ya zauna a fada kusa da amirul mu'minina sai kuma a ga dattawa ɗin shekara 60-70 tabanin su ba samu wannan gatan a fada ba. Sai suka fada ɗan fara guna guniya za a iya ɗauko jikanmu ɗanmu yanzu da ke kusa da shi mu dattawa kuma a bar mu daga ɗan gefe-gefe. Ai ba haka ake ai mu dattawa ne da ke mu zama kusa. Saboda ita fada kullum haka ake. Kullum a fada ko ina musu ake ai mu muka dace mu zama kusa da sarki ko shugaba ya aka yi zuwa da ne to wannan dabi'a ce ta ɗan adam. Duk wanda ka kawo wani ko ya tantance wani zai so baya san sa. To me ke faruwa a lokacin sai ce ni na san abin da ba ku sani ba. Wata ran sai ya zo ya zauna sai karanta wannan sura bismillahir rahmanir rahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هيك باي وانا دكاو صحابه رضي الله عنهم سيت بيجي بين ده wannan sura kuna magana ne akan fatu makka kuna magana akan annabi zai nafara yake duk haka ne amma akwai wani koyayyen darasi a cikin ta suka gama bayanin duk abin da zasu cinka kofi istinbati na ciro hukunci a cikin sura zuwa kammala dukkanin su ne ba su dace da ansar hakikatan darasin da ake nema a ciki ba da ya kammala sai juya yake kai yaro Ibn Abbas me kake fahimta da wannan sura da sai ce abinda nake fahimta da ita shine tana bayyana cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa wafatinsa ya kusa tunda Allah ba shi nasara sai aka ce fasabbin shi hamdura bisa wasu tagafin ka yawaita yabo da godiya zuwa ga Allah da kuma istighfari zuwa gare shi Allah mai karɓan tuba ne ya ce wannan yake bayyana mana ajalinsa ne ya zo da aka saukar mar da sura ana ga wato ka kusa barin duniya tunda mission ɗin da ya kawo ka duniya ka yi shi vision ɗinka ka yi achieving to yanzu za ka koma zuwa ga wanda ya haifo ka yana faɗan wannan sai sai da wurin cewa wallahi abin da ka fahimta Ibn Abbas ni ma shi nake fahimta da wannan sura da sai sai to wannan shine kaga dalilin da yasa nake matso da wannan yaron ku kada ne saboda matsala ta shugabanci sai da ilimi in aka bar jahilai al'amarin lalacewa yake dole sai an samu masu ilimi da zasu taimaka wajen nusarwa wajen kaza na gaye to kushin Allah kaza kuma yana sa Allah yayi rahama a tausaya wa talaka a riƙe amanar talaka a talaka suna cikin damuwa da kunci duk mai mulkin da ya rufe irin waɗannan kusa da shi to ba zai yi nasara ba so sai Allah ta'ala ya saukar da wannan tun daga lokacin fiyayyen halitta sai ya sanya wannan addu'a yana iya yin ta a cikin ina da ina yana iya yin ta cikin ruku'i da sujada shine sai yana yawan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li so wannan ya cikin azkar da ake a cikin ruku'i in an yi ruku'i ya ce mu muna subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim abdana subhana rabbiyal a'la mafhum ko kuma subuhun quddus rabbul malaikati war ruh to wannan na daga cikin azkar da ake yi shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li sai zama yana tunda aka ce fasad bi hamdi rabbika wastaghfir sai mai da shi automatically iya cikin zikirin da ake a ruku'i da sujada mafi kankanta a kowanne ai kafa uku kuma tun daga lokacin sai zama mu ma a yanzu muna aiki da shi gode wa Allah akan duk ni'imar da ya yi wa mutum ibada sai mai girma akan duk ni'imar da Allah ya mana wajibi ne mu gode masa to Allah ya masa ni'imomi da yawa sai aka ce ya gode kuma ko ke a yau ko ni a yau ko shi a yau ko ita a yau in muka zauna muka nutsu ko da muna da damuwa a wurin Allah za mu ga ni'imomi da gatan da Allah ya mana suna da yawa ninkin ba ninkin da ba za su girgu ba don haka godiyarmu gare shi ya dace tafi yawa gabanin complaint shi sa bayan Allah na kwarai ko da damuwa suke da shi za su yi addu'a a wurin Allah sai sun fara da yaba masa da gode masa a kan ni'imomin da ya musu sai su miƙa ƙoƙon bara su nemi taimakonsa a kan abin da yake damu mafu tsayir don haka Allah ya saukar da wannan kuma istighfari na da muhimmanci akwai wasu al'amura da nakan ba da shawari mafi ƙanƙantar su guda uku idan sun yi yawa suna iya kai guda biyar wallahi azim idan mutum ya rike su yana da damuwa a wurin Allah wallahi wa billahi wa tallahi koda bai ce Allah biya mun bukata ta kaza ba kawai yayi tayin su Allah ta'ala ya kan kula da me damuwa sai biya masa ba sai yayi roka ba na farkon su shine istighfari mu yawaita astaghfirullah wallahi astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai mai yin istighfari kin kaya yake neman Allah zai bashi kin imani yake neman Allah zai bashi kin haihuwa take neman Allah zai bata idan dukiya yake neman ta halal Allah zai bashi idan matsayi yake neman Allah zai bashi kin employment yake neman Allah zai bashi kin lafiya yake neman ko take neman Allah zai baya yawan yin istighfari ko ban ko fadi mai muke neman a wurin Allah ba sunna ce ta Allah mai yawan istighfari na hakika Allah yana biya masa bukatunsa ko bai faɗi damuwar ba kuma wannan abu mujarrab ne an jarraba shi bila adadin ya tabbatar da haka yawan nema gafarar Allah yawan istighfari zuwa ga Allah yana sa a magance abun da ya dame mu ko ba mu kira sunan abun ba in ma mun kira kawai ribar kafata kuma in muna istighfari mu rika yi annisai astaghfirullah bakin mu na fada zuciyar mu tana akaitowa tana fada ba da baki kadai ba san samu mu rika yi da zuciya da baki muna bin ma'anar muna neman Allah ta'ala ya gafarta mana ki yawaita wannan ki ga aiki da gamawa amma wajen istighfari yadda na fada mu rika yi da baki da zuciya shi yasa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yana aibata irin istighfarin zamani kai sai ba su mai istighfari yake yace istighfaru na ya hataji ila istighfar shi irin wannan istighfar yace shi ma yana bukatar amma istighfari shi kansa istighfari yana da neman amma istighfari shi kansa Allah ya bashi so mun yi istighfari da gaske na biyu yawan salati gafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mu yawaita yi na uku yawan karatu qur'ani na hudu yawan yin hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel mu gwada waɗannan abubuwa istighfari mu yawaita yin sa a cikin dare in kin tashi a dare karfe 2 3 4 5 gabanin asuba ki kai istighfarin karshen dare yana da daraja da falala ta musamman a wurin Allah Allah ta samu wani lafiya innahu lal kashi kana tawwaba Allah ya kasance mai karban tuba ne duk laifin da muka yi idan muka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a duniya babu laifin da ya wuce Allah ta'ala ya yafe mana shi ya gafarta mana ya karbi tuban mu sai dai ba a sanya Allah sharadi amma tabbas mun ci sharuda alƙawarin Allah ne zai amsa mana na'am
bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabb ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد wannan sura ita ce suratul masad kenan ita ce sura ta 111 a cikin qur'ani daga bayan ita sai ikhlas sai falaq sai na wannan sura a magana mafi inganci makkiya ce wannan ijma'il ulama min as-sahaba wa tabi'in radiyallahu anhum wannan dukkan ijma'in magabata ya tabbata da cewa ita sura ce makkiya wato an saukar da ita ne gabanin hijira zuwa garin madina a farkon musulunci wannan shekaru guda 13 na farkon musulunci a wannan lokaci aka saukar da wannan sura da ana da ayoyi guda 5 kuma ana da sababin nuzul ita sababin nuzul shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da ita sababin nuzul muna iya ganin sa cikin aljami al-akamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo karkashin sura 111 muna iya samun sa cikin abwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an na sheikh muhammad al-amin al-shankiri rahmatullahi alayhi ya kawo a wannan sura din muna iya samu a cikin tafsiri na abu ja'far muhammad bin jarir al-sabri rahmatullahi alayhi ya kawo karkashin wannan sura din muna iya samu cikin tafsirin jamaluddin al-qasimi ya kawo karkashin wannan sura din malamai tafsirin nisafi ya kawo karkashin sura din tafsirin juz'u amma na ibn uthaymeen rahimahullah ya kawo kissar duka a karkashin wannan sura wannan kawai min babil misal ne duk wannan malamai sun kawo cewa dalilin saukan wannan sura shine cewa Allah subhanahu wata'ala a garin makka ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa yayi wa'azi yayi gargadi zuwa ga makusantansa
wa anzir ashiratuka al-aqrabin wa khfid janahaka lilmu'minin
wa khfid janahaka
wa khfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin
jazakum Allahu khairan wannan suratul shu'ara aya ta 214 da 215 Allah ta'ala ya saukar da fiyayyen halitta da cewa wa anzir kai gargadi kai wa'azi ka tunatar ashirataka su ne wato ɗan uwanka makusantanka al-aqrabi da cikin sunna wanda suka fi kusanci gare ka don haka ashira din nan asali iya nufin kamar Qurayshawa aqrabina a cikin su wanda suke iya tuna ma kusancin ku na jini da juna su suke kowa hakki wannan yake bayyana cewa duk tare da mutum zai karantar ana so ya fara da local community na sa ne ya fara karantarwa tun daga ƙauyen su garin su tukunna ya fita waje ko mafiya yawa su karantar da addini gabanin asan su daga gida ake fara fadin su sannan kuma waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka saukar da fukafukanka fukukenka ga wanda ya bi ka daga cikin mu'mini bi ma'ana jama'a da suka kewaye ka annabi ka zama mai tausayi da jinkai zuwa gare su shine sako ana saukar da wannan ayoyi din guda 2 sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wajen Ka'aba sai yayi shelefe na so da Allah kira masa ƴan uwansa Qurayshawa ya ma'ashara Quraysh ya ku Quraysh wa ku zo suka tattafo suna zuwa ya kalle su yace ni mai tsarwa ne gare ku safiya da maraice Allah ta'ala ya aiko ni ne zuwa gare ku ni dan uwan ku ne na jini tun a jahiliya ba fatuhuma ta da cin amana ko zalunci ko ƙarya Allah ta'ala ya turo ni ne gare ku idan kuka bi ni Allah ta'ala zai ba ku aljanna ya ci gaba da musu gargadi haka mai ke faruwa sai Abu Lahab yace sai kai Muhammadu daman dan wannan ka kira mu dan wannan yadda ka kira mu kace a tara mu wannan sabo kawai wa an gina shirka kan aqrabi a kan wannan ka kira mu duk wadannan mutanen da ke nan akan wannan ka tara mu sai yace tabban laka wal iyabu billah wato kaman a tsara gare ka kaman kai a tsara kai a tsara wani sai fara zage-zage ya baka ƙin maganganu zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan bai tamka masa ba bai kula shi ba bai damu da shi ba wannan kuma yake bayyana cewa idan kina karantar da addini ko kana karantar da addini dan wani ya maka ƙarya ko ya cutar da kai ko ya zage ka ko ya zage ki kada ki tamka saboda me dalili wai sai ka ba wa kasuwa mutum manji kake aika sautu mai karantar da addini baya damuwa da kare kansa, addinin yake karantarwa kare kansa kuma yana wajen Allah subhanahu wata'ala. Idan mutum ya rike gaskiya, in duniya ta zage shi akan gaskiya, ba zai rike hikima sai a wurin Allah ba. Kuma tun a duniyar ba zai iya sa wai adadin jama'ar da ke son ki ko kaunar ki su rabo ba zai yi ba. In ɗaya ya bari, to Allah zai kawo 100 ko guda 1000 a gurbin su. Shi yasa sunna ce ta Allah, mutum baya wai wanda ya ɗaga tarko baya ɗaga kara. To mai karantar da addini bai da lokacin damuwa da kare kansa ko ba da amsa ta bakar magana, ba aikinsa ba ne. Kawai in yanzu ya zauna ya karantar da addini ya sake tafi abin su, haka ake karantar da addini. Don haka sai Abu Lahab ya zo ta zaginsa, yana faɗan maganganu sai yin halitta bai kula shi ba, sai ya rabu da shi. To sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura gaba ɗaya a kan Abu Lahab. Abu Lahab ɗan uwa ne na fiye yin halitta na jini. Ɗan uwan fiyayyen halitta na jini da Allah ya ce wa amgan a shirkakar akarabinan nan, wannan aya da ke sauti shu'ara aya ta 214 sun kafa kashi uku a garin Makka a zamaninsa, kuma har ya koma ga Allah haka ake. Na farko akwai waɗanda sun yi imani da Allah, sun bi shi kuma sun taimake shi, kuma ɗan uwansa ne na jini, mutaninsa ne. Na farkonsu gaba ɗaya shi ne Hamza ibn Abdulmuttalib, Asadullah wa Asadu Rasulillah, shi ake wa kirari da Asadullah, kuma shi ne sayyidu shuhada, duk wanda suka yi shahada to shi ne shugabansu gaba ki daya. Ɗan uwansa ne na jini, babbansa ne, ya yi imani da saƙon da aka aiko ɗansu da shi, ya taimake shi, kuma da izinin Allah ya tsaya a kan addini. Na biyunsu akwai Al-Abbas ibn Abdulmuttalib, shi ma ya kwatanta nasa matuƙa da gaske. To wannan shi ne mataki na farko na waɗanda suke babbanninsa ne, sun karɓi saƙon addini, sun yi imani da Allah, kuma sun tsaya a kan gaskiya, don ma sun masa taimako na musamman a ɓangaren ƴan uwantaka a matsayinsa na ɗa gare su. Sai ɓangare na biyu, su ne waɗanda ba su shiga addinin ba, amma kuma sun taimake shi a kan rayuwa ta yau da kullum, shi ne irin Abu Talib. Abu Talib a magana mafi inganci da hadisai da dama da suka tabbatar, magana mafi inganci na Abu Talib shi ne cewa malamai suka ce bai shiga addinin musulunci ba, amma dukkan kara da za a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane iri ne a duniya ya tsaya ya yi wannan kara. Shi yasa a cikin hadisai ko yan halitta yake cewa akwai ɗan sauƙi da Allah ta'ala zai masa na azaba. Dalilin me? Saboda wannan taimako da jinkai da tausayi da tsayawa da ya gaɓe yan halitta. Saboda ɗabi'a ta ɗan adam, in dai akwai sanin ya kamata ko babu imani na addini, to ɗan uwa yana jin tausayin ɗan uwansa a ɗabi'a. Wannan kuma shi ne fitira ta mutum, ya za ta zama ɗan uwa na tausayin ɗan uwa. To haka Abu Talib ya kasance. Sai kategori na uku shi ne waɗanda su ba su karɓi addinin ba, kuma sun cutar da shi. Nan mawaɗinsu a duk duniya shi ne Abu Lahab. To haka waɗannan su ne matakansu guda uku bisa ga alaƙa da ɗansu da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai sa Allah ya ce tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada ɗin nan tasmiya ne, wato musanna ne. Tabbat, kalmar tabba ko kuma ababa tana zuwa a matsayin khasara ne, wanda an maimaita ta guda biyu a cikin ayar tabbat shi ne kamar khasara. أرما ذاك إليه ومن مثال جاء القرآن وما دعاء الكافرين إلا
وما دعاء الكافرين إلا في تباب.
وما دعاء الكافرين ألا يسأل الدعاء وانت تشدري وألا ما قوم بني إلا في تباب. تباب أي إلا في خفار ويأتشن أخاراني فليس يكي أتشن سورة الغافر آية 32. نعم ذاك تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب hannun Abu Lahabi guda biyun nan sun yi asara wa tabba cikakkiyar asara ma azna al-umalu wa ma kababa dukiyarsa da ƴaƴansa ba za su wadatar da shi da komai ba sai yafla naran zai shiga wuta za ta lahab wacce take mai kuna ne harshe a cikinta wamra'atuhu matarsa da ke taimaka masa wajen cutar da manzon Allah suna maka hammalakal hadid wannan mai ɗaukar turare don sanyawa a kan hanyar da ke yadda ke bi ya cutu ita ma za ta bi shi fi jidiha a jikin jidiha ɗin nan shi ne kamar wuyanta habulun akwai igiya min masad na ainihin allif wanda take ɗaura kirare ka ɗebo a jeji ta kawo don ka zuba a kan hanya kaya don ka yi harta ya taka ya cutu tana zuwa ƙofar gidan sai ta zuba kaya don ya taka ya cutu tana taimaka wa mijinta Abu Lahabi wajen gaba da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam idan muka duba Abu Lahabi me matsayinsa na jini ga fiyayyen halitta na'am a magana mafi inganci babbansa ne magana mafi inganci babbansa ne a tarihi wanda yake bayyanawa haka kawai Allah zai iya jarraba ka ko ya jarraba ki ɗan uwanka na jini ya kika amma a lokacin da ya kika kuma suna son ka ba wani mutum ne a duniya da ya zo da duk ɗan uwansa na jini ya so shi wannan babba yake ga fiyayyen halitta amma shi da matarsa suka je matar ta je ta yi ice a jeji na kaya kaya na sukar da ta ɗauko a kanta ta zo tana kafa kaya ɗin a ƙofar gidan fiyayyen halitta don ya zama mai in ya fito a gida ya taka ya cutu kuma babbansa bai hana a yi ba kuma shi ya tara jama'a wasu suka masa kara babbansa ya kalubalance shi kuma Allah ta'ala bai sa ya hana ya kira babban sunansa a Qur'ani ba wato abin da zai dawo baki shine duk Qur'ani dukkan Qur'ani duk adadin waɗanda suka kafirce wa Allah a zamanin manzon Allah Abu Lahabi ne kadai Allah ya kira sunansa a Qur'ani kuma a matsayin babba ne duk Qur'ani babu wanda aka kira sunansa a zamanin da ya halitta Allah ya tsaccake shi sai Abu Lahabi ne yake mafansa so da haka idan kina da ƴar uwa ta jini ta kiki ko wani babban ki wan mahaifi ko kani ya kiki ko ya kika kada ya tada hankali saboda duk duniya ba a yi nagarta irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da haka bai tsira a wurin wannan babban nasa ba to da haka yake kina da babba ya kiki ko dan babban ki ya kiki ko abin da yake ba da wannan kada wannan ya cutar da ki an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya ce tabbat ya da abi lahabi wa tabba sai Allah ta'ala ya tsabar da hannayen sai sai hannayen sun yi asara don haka yake nuna da yayin da yake aibata shi a gaban jama'a yana kunyatar da shi to Allah ta'ala wannan hannun da ake sabon Allah da shi sai Allah ya ce hannun nan yayi asara wato asara a larabci amma a hausance sai ki ce hannayen Abu Lahabi guda biyu sun shiga uku shiga uku hakika saboda an kalmar asara larabci ne shi ba larabci ne kace khasara kalmar na dukan kirjinsa amma bahaushe ba ta dukan kirjinsa kin kina son cewa bahaushe asara ki ce ka shiga uku to shi ne shiga uku ita ce kalmar da ke dukan kirjin malam bahaushe amma kalmar asara sai ɗauka kuninsa ne na buɗe baki ya zube ma adana an kuma da kuwa ma kasaba dukiyar samalihu ba ta amfanar da Abu Lahabi ba wa ma kasaba da abun da ya nema wa ma kasaba nan su ne wa waladuhu shi ne ai ma azana an umaluhu wa waladuhu shi ne asalin ayar dukiyarsa da ƴaƴan da ya haifa ba su da wani amfani kuma wanda yake bayyana mana dukiya da ƴaƴa suna da amfani in an bi Allah ne amma in aka saba Allah aka sabi Allah wallahi dukiya da ƴaƴa duka shirme ne hayaniya ne da ban kaura sayasla naran kuma zai shiga cikin wuta kalmar sayasla wannan sinun din ana cewa sinun tanfis ne sinun tanfis tana zuwa da ainihin gaggawa abin zai faru kuma tabbas zai faru shi Allah ya kawo shi da wuri me dalili saboda daga wuta daga rasuwa ake fara yin mutum azaba shi kuma Abu Lahabi tun a duniya Allah ta'ala ya fara kaskantar da shi duk bai mutu ba zai shiga wannan wuta ma abociya ci mai ainihin harshe mai zafi wanda aka gode matar sannan hammalat al-hatab ce tebu kira ne da ce hamilat al-hatab ba sai ce hammala siga ce ta mubalaga wato mai yawan tebu kira ne da kaya don ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba kadan take ba wudi take tana tebu kaya a jibi don ta cutar da shi sai ta zama hammalat al-hatab ba hamila ba fi jidiha a jikin wuyanta habulin wannan ainihin igiya min masadi na waɗannan ainihin lif da suke ɗebowa a jeji da suke ainihin tsirrai masu cutarwa gare shi Allah ta'ala ya kare mu daga cutar da dukkan mai imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam.